بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Asabar ce da daidai da 19 ga watan Rabi'u Nisani Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1434 daidai da 2 ga watan March shekara ta 2013. Wannan shine kasan na 76 daga cikin jerin giyar karatutukan tafsirin Al-Qur'ani mai girma wanda muka yi watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan jama'a ba su manta ba, muna tafsirin suratul Baqara. Suratul Baqara ta sauka a Madina ne. Madina gari ne na tattaruwar musulmi da kiristoci, yahudawa da maguzawa, larabawan asali da larabawa waɗanda suke ɗan shige. Kabilu mabambanta daga cikin yahudawa da kiristoci, su kansu larabawan ba larabci ɗaya suke ba, akwai Hausawa, akwai Khazrajawa, akwai baƙi muhajirai, akwai ƴan gari Ansarawa. A cikin muhajirai akwai Hashimawa su Annabi sallallahu alaihi wa sallama da Sa'ali, akwai Banu Tamim irin su Abu Bakrin, akwai Banu Umayya irin su Usman, akwai kuma kabilar Banu Adi ko kuma ainihin wato Adawawa su Sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda. Akwai mutanen kasar Yaman irin su Abu Musa da irin su Tufail da irin su Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda. Shi yasa yana daga cikin hikimar Allah madaukakin sarki zuwan Annabi ke da wahala, sai ya nemo Yahudawa, sai aka rubuta wata takarda ta yarjejeniya wadda a harshen mutanen zamani ake kiranta constitution, wato takarda wadda take mamincewa mabambantan mutane da kabilu da mabambantan addini su zauna su rubuta ta, su zauna lafiya, kowa ya samu damar yin yancin addinin shi ba tare da tsangwama ba, wanda kuma duk ya ci amanar irin wannan zaman lafiyan a ɗauki matakin kisa a kan shi. Haka dokar take tun a wancan zamanin, haka kuma take a waɗannan zamanin. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Don haka suratul Baqara ta zo da bayani tun farko-farkon ta dangane da matsayin mu'minai a wurin Allah cewa ƴan aljanna ne, da matsayin arna munafiƙai waɗanda suke wa musulunci ainihin ƙasa an gudu, cewa makomarsu ita ce wuta, duk da ita a zahiri nan ana ganin su tare da musulmi. Akwai baƙaƙen arna maguzawa waɗanda su kuma suka yanke wa kansu shawarar fafautau ba za su bi Allah ba, ba za su yi addinin musulunci ba, su ma waɗannan makomarsu wuta ce. To sa'annan akwai kiristoci da yahudawa waɗanda su kuma waɗannan hassada da ƙiyayya ta mamaye ainihin zukatansu, don haka wata ran su haɗa kai da mushrikai, wata ran su haɗa kai da munafukai, ba don komai ba don su ga cewa sun yi wa addinin makirci. Kasantuwar yahudawa da kiristoci matsaloninsu suna da girma ƙwarai da gaske a cikin ainihin zaman Madina. Allah madaukakin sarki ya ware wasu surori su kutunda guda yawaita magana a kansu, misalin suratu Ali Imran, misalin suratu Nisa har zuwa surar Ma'ida da aka taho ƙasa-ƙasa, kuma Allah madaukakin sarki ya ta magana a kansu ɗaiɗaikun wurare. A yau insha Allahu ta'ala za mu tashi a aya ta 153, haka ne ko? Wannan aya Allah madaukakin sarki ya fara da ya ayyuhan ladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Na'am.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim wa ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah
cewa wa ayyuhal ladina amanu wa kum mu'minai. Wannan kira ya maimaitu a cikin alqur'ani a wurare masu dimbin yawa, wanda har ya ja hankalin wani babban malamin tafsiri daga cikin sahabbai Abdullahi dan Mas'udin, yace a duk inda ka ji Allah madaukakin sarki ya yi kira da wannan suna na cewa ya komo mene, to ka kasa kullanka da kyau, alheri ne za a jawo hankalinka ka bi, ko kuma sharri ne za a kwabe ka don ka kauce mishi. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya komo mene, ista'inu bis-sabri was-salah, ku nemi taimako a wurin Allah ta hanyar haƙuri, dauriya, jajircewa da jurewa. Was-sala, ku nemi Allah madaukakin sarki ya taimaka muku a dukkanin abin da kuke son cimma nasara ta hanyar kula da sallah. Inna Allaha ma'as-sabirin, Allah yana tare da masu haƙuri. Wannan aya malaman tafsiri sukan kira ta ayar haƙuri, domin ta fara da umarni da shiryarwa da yin haƙuri. Ta kawo mafi girman ibada ita ce sallah, bayan kalmar tauhidi daga cikin rukunan musulunci. Amma kuma da Allah madaukakin sarki ya tashi cike aya, sai bai ce inna Allaha ma'al musallina ba, tare da cewa sallah ita ce mafi girman ibada a musulunci. Sai Allah madaukakin sarki dubi ita kanta sallah ba ta yiwuwa sai da haƙuri, don haka sai Allah ya cike da nuna cewa yana tare da masu haƙuri. Wannan aya babu shakka ta nusar da musulmi dangane da wata kyakkyawar ɗabi'a wadda za ta kai zuwa ga nasara, ta kuma nusar da musulmi zuwa ga wata muhimmiyar ibada wadda za ta kai zuwa ga dacewa. Mafi girman ɗabi'a da musulmi zai riƙe ya ci nasarar duk abin da yake nema a duniya da lahira shine haƙuri. Ka gwada ka gani, a cikin harkar rayuwar duniya, idan kai ɗan kasuwa ne, idan ɗan makaranta ne kai, idan neman aure kake, idan tafiya kake akan hanya, idan noma kake, duk abin da kake a rayuwarka ka sa haƙuri. Shi yasa kaga haƙuri na daga cikin wasiyar da Allah madaukakin sarki ya yi a nan, to kuma haƙuri na daga cikin wasiyar annabawa daga cikin waɗanda suka gabata bayan Allah. Annabi Luqman yana da ɗa da ya zaunar da shi ya nemi shi wasiyya, na daga cikin wasiyoyin yake cewa ɗan shi wasbir ala ma asabak, kai haƙuri akan duk abin da ya same ka. Wannan wasiyya ƴaƴanmu suna buƙatar ta a yau fiye da ƴaƴan waɗancan zamanna, saboda ƴaƴan waɗancan zamanna galibi sukan samu kansu reserved, wato sukan samu kansu suna rayuwa mai keɓantacciyar rayuwa a ƙarƙashin inuwar iyayensu da kuma inuwa irin ta tarbiyyar addini. A yau duk inda ka kai ka komo, za ka sanya ɗanka a wata makaranta, ɗanka ainihin zai fita, in bai fita ba za a biyo shi da kowaɗanne irin ɗabi'u ta hanyar wannan akwati da ka aje a falo ko kuma ka aje musu a ɗaki. A ƙarƙashin haka, idan a wancan zamanin dubunnan shekaru, annabin Allah Luqman yana ce wa ɗan shi wasbir ala ma asabak, lallai a wannan zamani ƴaƴa suna buƙatar a yi musu wannan nasiha, wasbir ala ma asabak, abin duk da ya same ka to kai haƙuri. To sa'an nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisan shi ingantattu ya nuna ainihin falalar haƙuri, waɗanda za mu zo mu karanta su ainihin daga baya insha Allahu ta'ala. Don haka wannan ɗabi'a ta haƙuri, ɗaliban makaranta da malamai da matan aure da mazaje da kowa yana buƙatar ya ɗabbaƙa ta a cikin rayuwar shi. Idan ya ɗabbaƙa ta zai samu nasara ƙwarai da gaske. Dubi inda rashin wannan ɗabi'ar ta ja wata mace sahabiya ce mummunar asara, a lokacin da annabi ya zo wuce ta tana kuka jikin kabarin ɗanta, kalmar da ya gaya mata ittaqillaha wasbiri, bawar Allah ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri, sai ta ce wa annabi ilaika anni, bai faɗa mata mummunar magana ba, bai faɗa mata mai ɗaci ba, ce mata ya ittaqillaha wasbiri, ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri, sai ta ce ilaika anni, tafi ka babu guri. Innaka lam tusabbi musibati, masifar da ta same ni dan ba kai aka dorawa ba. annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tafi sai aka ce mata wannan annabi ke zuwa bakan magana ana sai ce sai matan nan ta ji kamar za ta mutu yanzu annabi ne bakan magana sai ta sheko a guje ta tawo gidan shi ta shigo a lokacin kuma sai take cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama la'ana asbur a yanzu na yi hakuri wa manzon Allah na yi hakuri sai manzon Allah ya ce innamas sabru inda sadamatil ula ana yin hakuri ne a karan farko lokacin da masifa ta same ka a lokacin za ka yi hakuri sai ka samu lada amma daga baya ban kai hakuri baka da wani lada domin ubanka ya mutu bayan shekara goma sai ka ce ka yi hakuri ka daina kuka to kar Allah ya saka hakura bana za ka ci gaba da kuka har abada amma ran da ya mutu din a ran da aka ce maka motarka ta kore a ran da aka ce gidanka ya kama da gobara a lokacin ne yake da ɗacin musiba to a lokacin ne ake ce maka kai hakuri kai din kuma sai ka samu nada amma bayan lokaci sai kuma kace ka hakura ai yanzu kan ba hakuri bane dabi'a ce ta mantuwa ta zo ta mamaye ka Allah madaukakin sarki ya taimaka Allah yace inna Allaha ma'as sabirina lallai Allah madaukakin sarki yana tare da masu hakuri Allah madaukakin sarki ya taimaka kamar yadda nace zamu dawo bayo zamu tattauna insha Allah ta'ala dangane da wannan mas'ala ta hakuri kwarai da gaske amma da yake a can baya idan jama'an musulmi ba su manta ba akwai wata matashiya da ne tun farko farkon wannan tafsiri ka je ka saurari kasar din shi na farko nace wannan tafsiri da zan yi insha Allah ta'ala ba zan rike wani tafsiri ne guda ɗaya kamar Jallalaini ko Rabbul Azhan ko Ibn Kathir ko Qurtubi ba sai dai zan rinka fassara mana ainihin waɗannan ayoyi na Al-Qur'ani da harshen Hausa ina yi mana bayanin ma'anoninsu da harshen Hausa da gwargwadon iko na idan bukata ta kama sai in ɗauko wani littafi daga cikin littafin tafsiri in karanta mana ko kuma in ɗauko wani littafi daga cikin littafai da malamai masana suka rubuta sai in karanta mana a yau za mu ainihin wato yi karatu ne daga cikin littafin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad a cikin mujalladin shi na hudu wanda aka fi sani da At-Tibbun Nabawi wan Nafar al-Imam Abu Abdullah Muhammad Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafi ne daya tamkar da dubu wanda ya tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam hasali a musulunci ba a rubuta wani littafi da ya kai tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam nagarta kamar wannan littafin ba ma'ana mafi ingancin littafi da mafi tattaruwar littafi wanda duk abin da kake nema game da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fayyace shine littafin Zadul Ma'ad to littafin At-Tibbun Nabawi wanda aka fi sani da turanci The Prophetic Medicine shine juz'i na hudu na wannan littafi Allahu Akbar waɗannan malamai ne na Ahlus Sunna da Ibn Taymiyyah ya tara su ya karantar da su karatu tun suna matasa har suka waye gari suka zama su ne dattawan musulunci suka wa wannan addini da wannan sunna hidima wadda yake bayan su ba a sake samun wata makaranta wadda ta yi wa addinin musulunci irin makarantar Ibn Taymiyyah ba kaga dai a bangaren tafsiri idan aka dauko al-Imam Ibn Kathir sarki ya tabbata ga Allah wanda a lokacin da Ibn Taymiyyah yake da rai Ibn Kathir dan islamiyyar makarantar ne ma bai kai a kira shi cikin matasa bai kai a kira shi cikin manyan ustazai ko manyan almajirai ba ina baka dauki Ibn Kathir ka saka shi sahun sulusi da Ibn ainihin wato Az-Zahabi da Ibn al-Qayyim yaro ne dan karami amma ya kwankwada daga cikin madarar albarka ta ilimi ta makarantar kashin ya rubuta tafsirin da duk duniya an maida shi madogara a cikin tafsiri wajen nagarta da tattaruwa da tacewa da bin ka'idoji na ilimin larabci da kuma ilimin alqur'ani wannan shine Isma'il Abu al-Fida Ibn Kathir da Dimashqi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan aka dawo bangaren aqida kuwa to wannan tun daga mai makarantar har ɗaliban makarantar babu wani wanda zai rubutu a bangaren ba zaka dawo bangaren lugha ga manyan ɗaliban makarantar nan waɗanda suka fi bada muhimmanci game da lughar arabiyya fiye da komai su al-Imam Muhammad Ibn Abdul Hadi karanta dan karamin littafin shi a cikin nahwu da sarf da ya sanya wa littafin at-tarafa fi an-nahwi. Wannan littafi na daga mafi ingancin littafi a duniyar nahwu daga makarantar Ibn Taymiyyah aka rubuta shi. Bangaren hadisi kuwa sarki ya tabbata ga Allah fa hadith bila haraj. Al-Imam al-Mizzi wanda al-Majiri Ibn Taymiyyah ne yaje karatu a makarantar Darul Hadith al-Ashrafiyya har yayi gari ya zama provost din ta shugabanta, yazo yayi ruka yin rubuce-rubuce a bangaren hadisi da tarihin mazajen hadisi wanda har yau ba a samu wanda ya rubutu irin nashi ba. Mafi girman littafi tatacce da ya rubuta shi ne littafin Tahzibul Kamal a cikin mujalladi 35 zuwa 36. Al-Imam Az-Zahabi babban malami a cikin makarantar Ibn Kathir shi ya rubuta littafin Siru Alamin Nubala, ya rubuta littafin Tahzibu Tahzibul Kamal, ya rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa, ƙarshe dai har ya tike wajen rubuta tarihin musulunci a cikin mujalladi 60 ko 70. Waɗannan su ne ‘yan makarantar Ibn Taymiyyah. Tsakaninku da Allah, waɗanda kuke zagin Ibn Taymiyyah, kun san Ibn Taymiyyah da almajiran shi suna da wannan alheran? A duk duniya za ka iya fitar da mutum ɗaya wanda aka tattara fatoyin shi fatawa kawai banda rubuce-rubuce mujalladi 35 a duk duniya? Ba a samu wannan ba. Ku ɗauki waɗannan littafan ku karanta, ka kau da kai cewa sun saka maka kyamar Ibn Taymiyyah. Idan wata matsala ta kama ka ta tauhidi, in wata matsala ta kama ka ta sanin ma'anar wani hadisi ko tafsiri, ko wata matsala ta kama ka dangane da neman fatawa akan wata matsala ko wace iri ce, ka ɗauki ɗaya daga cikin littafan waɗannan bayan Allah ka karanta, ka ga cewa waɗannan mutane sun yi daidai da waɗanda ake kwatanta da makiya manzon Allah, sun yi daidai da waɗanda ake sakin kalma a kansu a ce musu Yahudawa. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Ibn al-Qayyim a cikin wannan littafi na shi Zadul Ma'ad ko At-Tibb an-Nabawi yace harfu sa'd, harafin sabu, wato bayan da a littafin yayi sharar fage, wanda nake fatan duk wanda ke saurare na yaje nemi jeren giyar karatuttukan wannan littafin da nake jera na Juma'a a wannan makarantar karfe 10 zuwa 12. An yi karatu har ya kai kusan kaset 20 da wani abu. Za ka ainihin ji karatuttukan irin yadda malamin ya fara littafin. Ya fara da kawo muqaddima da ka'idoji dangane da shari'ar Annabi wajen yin magunguna sallallahu alaihi wasallam. Sannan yanzu ya cike yana daukar ƴaƴan itatuwa ɗaya bayan ɗaya yana magana a kansu. Sai ya ce maka rake, sai ya ce maka ɓaure, sai ya ce maka ɗinya, sai ya ce maka zaitun. Yana kawo maka irin components, irin sinadaran da ke cikin waɗannan tsirrai ɗin. Sannan sai ya gaya maka irin amfanin da ake da su. Yanzu yana magana akan naman dabbobi kamar naman saniya, kamar naman doki. Yanzu yana magana akan naman ƙananan busashe kamar naman rago, naman akuya. Yanzu yana magana naman kaza, naman tsuntsu da sauran abubuwa da yanzu yana tattaunawa. Yanzu yana bin harufa ɗaya bayan ɗaya yana kiran sunayen abubuwan da suka fara da irin waɗannan harufa. Yace albasa, me ke cikin albasa, me ake haɗawa da albasa, me ake kaza, me ake kaza, me ake kaza. Yanzu kuma yana bin harufin hijaiya yana kiran sunayen abubuwa kamar azumi, sallah da makamantansu yana fassara a kansu. Waɗannan su ne salafiyya. Tsakaninku da Allah, me kuke inkari dangane da manhajinmu na salafiyanci? Na zama kafili akan haka, na lamince, na zama solicitor general. Duk abin da kake kalubalanta dangane da gazawa ko tuhuma ta mazhabin salafiyya ka rubuto mini, zan baka ansa insha Allahu ta'ala. Amma matsalar ita ce baka daukar bakin jini ka dora mutanen da baka karanta rubuce-rubucensu ba, baka daukar kiyayya ka dora mutanen da baka saurari menene suke cewa ba. Kasanin cewa ko bawar da Allah madaukakin sarki wa mabiya wannan manhajin ita ta sanya bakar hasada a zukatan makiyansu suka cika duniya da zagewarsu. Karka zama wawa, ka je ka dauki littafansu ka karanta, ka dawo ka bada labari bayan ka karanta. Har yanzu kana da irin tunanin da kake da shi kafin ka fara karanta littafansu, ka saurari menene masu bin manhajin suke cewa. bayan ka gama saurare ka bincika kana da sauran gugudin irin kiyayyar da kake da ita akan su kafin ka fara sauraron su. Ibn al-Qayyim dai yace salatu a karkashin harafin sadi yake zai bayani dangane da salatu. Sallah me yake ce sallah, me ke muhimmancin sallah, wadanne albarkatai sallah take jawo wa zuciyarka, aqidarka, lafiyar jikinka, arzikinka, iyalanka, zuriyarka. Sai yace qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki cewa yayi wasta'inu bis sabri was sala, ku nemi Allah madaukakin sarki ya taimaka muku bis sabri was sala, da ainihin wato yin hakuri da kuma yin sallah. Wa innaha lakabiratun, ko da ita sallah tana da wuya, illa alal khashi'in, sai ga masu tsoron Allah. In ba mai tsoron Allah ba, lallai sallah tana da wuya. Mun je aikin hajji tare da wasu dangin mu Sokotawa, aka kira sallah asuba aka fita aka yi, aka dawo an jima, ba a jima ba ya ji an sake kiran sallah azhar, ba a daɗe ba ya sake jin an kira la'asar, sannan aka zo kiran sallah gaba ɗaya musallatan Makka suke ɗauka gaba ɗaya a lokaci guda. Yace kai garin gaba abinda aka yi sai sallah, ba abinda aka yi sai sallah. Na ce to an gari rukan mu ma haka yake kai wallahi ba irin wa gaba. Sallah biyar ita ake a Sokoto, ita ake a Birnin Kebbi, ita ake a Gusau, ita ake a Katsina, ita ake a Zaria, ita ake a Kano, ita ake a Makka. To amma sai yace garin gaba abinda ake sai sallah. Ina fata an gane. Allah maraukakin sarki ya taimaka. Allah yace wa inna hala kabiratun, sallah tana da wahala illa alal khashi'ina, sai waɗanda suke da tsoron Allah. Wannan ita ce aya ta 45 cikin suratul Baqara. Mun mutu ta a baya da mu tsaya mun tattauna abubuwan da muke so mu tattauna a nan ba, a can mun ba da muhimmanci ne dangane da tattauna me Allah yake nufi da cewa sallah tana da wahala sai masu tsoron Allah, cewar babu wanda zaka ga yana kula da sallah sai wanda yake muttaki. Mun tattauna wannan a can baya, ka je ka nemi jiran jiyar kasusuwa. Wa qala, sannan kuma Allah ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was sala inna allaha ma'as sabirina, sai kuma malam ya kawo ayar da muke kokarin tattauna ma'anarta da kuma fitar da jin tafsirinta. Allah yake wa ku mu'minai, ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri da tsayi da sallah. Allah yana tare da masu hakuri, wato aya ta 153 cikin suratul Baqara. Wa qala ta'ala, Allah yace wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha, karinga umarnin iyalanka da kula da sallah. Idan aka ce iyalanka anan, idan kai director ne a office, to waɗannan da ke officeinka gaba ɗaya a matsayin iyalanka suke. Idan aka ce ainihin governor ne kai a jihar ka, karinga umarni da sallah. Idan aka ce minister ne a ma'aikatarka, idan permanent secretary ne a farasatal a hukumarka, idan commissioner ne a hukumarka, idan malami ne a makarantarka, idan kai a masallacinka, haka duk waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya saka a ƙarƙashinka wajibi ne ka kula da sallah dangane da haƙƙinsu. Sayyidina Umar Allah ya ƙara mishi yarda, kamar yadda Imam Malik ya rawaito cikin Muwatta, ya rubuta takarda zuwa ga gwamnoni da ministoci da permanent secretaries da directors da shugabanni na makarantu da ko ina su da aka kewa wannan takarda, sai da ta je da hannun kowa. Saƙon da ke ciki, ku sani da cewa ni sarkin muminai Umar, ina umarninku da yin sallah akan lokacinta, domin yin sallah akan lokaci ya fi aikin gwamnati da kuke mini muhimmanci. Sarki ya tabbata ga Allah, ka gaya mini idan aka ji shugaban ƙasa ya rubuta wannan takardar, ka gaya mini idan aka ji cewa governor ko minister ko permanent secretary ko commissioner ko wane ne ya rubuta wannan takardar, yana cewa kula da sallah akan lokaci ya fi muhimmanci fiye da aikin gwamnati. A yau akwai ma'aikatan da ba sa yin sallah sai sun koma gida za su haɗe dukkanin sallolin nasu, saboda me? Saboda muhimmancin aikin gwamnatin ya fi sallah, har ma ba za su iya tsayawa su yi sallah ba suna cikin aikin gwamnati. An ce an kafa shari'ar musulunci a wata jiha daga cikin jihohin arewacin Najeriya maso yamma, wato jihar Kano. Sai aka zo daidai lokacin nan ga wani inyamuri yana cikin gidan gwamnati, sai ya ga labari ya zo ya kira sallah ba wanda ya fito daga cikin gidan gwamnatin sai shi labarin ya koma ya sallar shi kadai sai in ya mun yake cewa amma irin shari'ar da aka kafa ita ce ake a Saudi Arabia aka ce sai ce ƙarya ne yace yana zuwa Jidda ya ga aka kira sallah a guje mutane suke rufe shaguna suna tafiya yace wannan a cikin gari ke ne yace ba police ba soja ba wani amma da an kira sallah a guje yace to ya gane ana yin shari'ar musulunci a nan yace amma nan a cikin gidan gwamnatin da aka kafa shari'a wani tsoho ne talaka ya kira sallah shi kada ya koma yake yin abin shi to ba irin waccan ake yi ba ku fada mutane gaskiya abin da kuke yi wannan kaga ya lura kafiri ne kawai da the common philosophy ma'ana tunani ne adi tunani ne kawai gama garin tunani na dan adam ya kama shi mai kaifin nazari amma ya iya risko shirman da musulmi suka samu kansu a ciki saboda haka jama'a umarni dangane da sallah ba abu ne wanda yake wai mustahabbi ba abu ne wanda yake wajibcin shi bai gaza wajibcin kai taka sallar ba shi yasa daga cikin malaman fiqh suka ce idan kana da ƴaƴa da iyalai da waɗanda ke ƙarƙashin ka koda Allah ya jarabce ka da rashin yin sallah kai to dole kai ka umarce su da yin sallah din ba don kai ba saboda ka rage wa kanka nauyi ta wani bangaren na'am ka rage wa kanka nauyi ta wani bangaren domin lokacin da aka ce maka wajibi kai kuma wajibi ka ce su yi kaga wajibai biyu kenan sai ka dauki wajibi su yi sai ka ba su umarni su kai kaga anan ka sauke wa kanka wani nauyin da inda ba kai ba baka umarce su da yi ba to kuma ka shiga matsala to sai dai kuma a lokacin da kace musu su yi kai kuma ka koma ka ki ka shiga wata mummunar tuhuma at'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun ko marci mutane da alheri amma ku manta da kanku ba ku da hankali ne ka ji matsayinka tun anan duniya cewa ba ka da hankali a ranar lahira zaka zama daga cikin wadanda suke cewa law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir da muna da hankali da muna jin magana da bamu zama ƴan wuta ba Allah madaukakin sauke kiyaye dan haka Allah yace wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka da yin sallah kuma ka dage akan yin sallah din ma nas'aluka rizqa ba za mu tambaye ka arziki ba nahnu narzuquka mu ne ainihin wato za mu azurta ka wal aqibatu littaqwa kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah wannan aya tana nuna mana kar ka sake saboda neman arziki ka shagaltu daga yin sallah kar ka sake saboda neman arziki ka shagaltu da umarnin iyalanka dangane da yin sallah Allah ya maka alƙawarin idan ka tsayi gare shi shi zai azurta ka sannan Allah yana nuna maka cewa yin sallah da umarni da sallah tsoron Allah ne don haka masu yin sallah ne kadai suke samun kyakkyawan ƙarshe saboda su ne suke da tsoron Allah kamar yadda nake faɗi a cikin al'adar malaman farko daga cikin malaman salaf idan suka kawo alqur'ani sai kuma su kawo sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kuma su dauke ta da fassarori waɗanda suka samo su daga malaman farko ko kuma su dubi waɗannan fassarorin sai su markade su sai su kawo maka su a matsayin ainihin rugurguzajjen ruwan su kawai sai ka sha me wannan littafi al-Imam Ibn al-Qayyim yana cewa al-ilm qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi bal ilm nasbaka lil khilaf safahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'y faqih yace ilmi shine ace Allah ya ce ace manzon Allah ya ce ace sahabban manzon Allah sun ce to babu lafi yace amma wauta ce da jahilci ana ce maka Allah ya ce annabi ya ce kai kuma kana cewa to ai malam Allah ya ce dan haka bayan da malam ya mana sharar fage na ayoyin alqur'ani dangane da sallah sai ce wa fi sunan hadisi ya zo a cikin sunan a zahiri idan ka ji Ibn al-Qayyim ya faɗa haka yana nufin sunan Abi Dawud kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza hazamahu amrun faza'a ila as-salah sahabi yace manzon Allah ya kasance idan wani al'amari ya dame shi ya sanya mishi bacin rai ko munkufurci ko kunci a rai sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya zabura zuwa ga sallah in ma sallan nafila idan ya zama lokacin nafila ne idan lokacin farilla ne sai ya zabura zuwa ga ainihin sallar farilla wani lokacin har aka ji shi yakan ce wa Bilal arina bi hawa Bilal ya kai Bilal mun shiga damuwa kira mana sallah idan muka shiga cikin sallah sai mu ji dukkan wata damuwa ta kai saboda a cikin hadisin Bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa حبب إلي من دنياكم النساء والطيب عفوا الإمام أحمد يرويتون حديثي دا أبو داود حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة من رأى الله يتي أدوني أن ننتاكو أبند أكسا يام الصيشي دا كونيشي دا شعوشي شيني النساء من رأى الله أنا سماتا صلى الله عليه وآله وسلم والطيب من رأى الله أنا سنتراري sai yace wa hubbiba ilayya min dunyakum an-nisaa wa at-tayyib wa ju'ila qurratu 'ayni fi as-salaah sannan farin ciki na da kwanciyar hankali na kaf an sanya mai shi a cikin sallah idan manzon Allah ya fara sallah sai ji duk wata damuwa da bacin rai da nankufurci da bacin rai gaba ɗaya sun kau daga gare shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dan haka sai yace arashna bi hawa bilal kira mana sallah ya Bilal mu samu hucewa saboda mun shiga sallah amma dan ka san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shugaba ne wanda yake shugabanci tare da adalci yana fifita buƙatuwar mafi karanci daga cikin jama'ar shi akan buƙatar shi shi kai shi kai dai ka ji irin yadda manzon Allah yake jin daɗi da kwanciyar hankali a cikin sallah amma Bukhari ya rawaito hadisi da Muslim Anas yace idan annabi ya fara sallah idan ya ji wani yaro a can baya ya tsandare da kuka sai manzon Allah ya tuna cewa lowa uwar shi ta zo za a yi sallah tare da ita to sai annabi sai ya tuna irin kuncin da uwa take shiga a lokacin da ɗanta yake kuka ba yadda za ta yi da shi sai ya datse wannan sallah ya takaitata domin a hutar da wannan uwa ta je ta lallashi ɗanta waye kai da manzon Allah babu in ba Allah madaukakin sarki ba a cikin halittun Allah shine sayyidul khalqi ajma'ina sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam malam yace wa qad taqaddama al-istishfa'u bis-salati min ammati al-awja'i qabla istihkamiha bayani ya gabata dangane da cewa sallah ana ainihin wato neman waraka da ita daga cikin dukkanin damuwa da duk wani radadi tun kafin a kai ga bayani dangane da fadin hukuncin sallah din ma ma'ana abinda wannan magana take nufi shine a can baya a cikin wannan littafi akwai inda malam ya bayani dangane da wannan hadisin da nake fadi arina bi hawa bilal ju'ila qurratu 'ayni fi as-salah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana istishfa ma'ana yana neman waraka da sauki na damuwa da duk wani radadi game da ainihin sallah sai kuma anan malam yace was-salatu ita dai sallah majlabatun lirizqi ita sallah ibada ce wadda take jawo arziki sarki ya tabbata ga Allah dama ka ji wancan aya da muka karanta ka ji irin abin da Allah madaukakin sarki yake faɗi a inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa amru ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa idan dai har neman arziki neman albashi neman fanco da gratuity idan neman kaza da kaza har shi zai hana ka sallah Allah madaukakin sarki yace to kai sallah ka umarci iyalanka Allah ya lamince maka arziki da cewa nahnu narzuquka zamu azurta ka ka kwantar da hankalinka amma dai ka yi sallah ka kula da sallah to malam yace sallah majlabatun lirizq tana jawo arziki hafizatun lisihha tana kiyaye lafiyar jiki dafi'atun lil adha duk wata cuta da wani kunci da ke damun dan adam a jika sallah tana tunkudewa mafradatun lil adwa sannan sallah tana korar duk wasu ainihin cututtuka muqawwiyatun lil qalb sallah mai karfafa zuciya ce ma'ana zuciyarka ta zama jarumar zuciya zuciyar da take da jajircewa da dagewa مفرحة للنفس صلاة تنا حسك كري متنزي جاونه ها ميتي عناكو تزام زوكا وانو كدن يحبولي كدا يتي مفرحة للنفس صلاة تنا عينه واتو حسك لي تنا واي دوة دامو هذا كتير لي مذهبة للكسل صلاة تنا تفيد دوة كسالة منشطة للجوارح تنا سنة عينهم كأوبي سزم سنة كرسشي ممدة للقوة سنة صلاة تنا عينهم سنة ما كارفن كيدوجي يزم كنا نند كارفن كجغو إذا كي صلاة أصبع وكذا كنا كارفي حرزوا عينهم أظهر إذا كأظهر حقا sannan in ka ci gaba da yin salloli zaka kai shekara 70-80 da gurgurda yadda Allah ya nufi raya ka zaka ji ka kana da ainihin karfi karfin ka zai zama ainihin wato mumuddi sharihatun lissabri salla tana ainihin wato watsake duk wani abu da ke damun kirji mughziyatun lirruh salla tana ainihin ciyar da rai abin da yake bukata na kwanciyar hankali munawwaratun lilqalbi salla tana haskaka zuciya mubayyiratun lilwajhi salla tana haskaka fuska sai daga mutumin da yake salla fuskar shi tana da haske tana da annuri tana da haiba da kwarjini hafizatun linni'ma salla tana kiyaye ni'ima Allah ya ni'imta ka da muƙami Allah ya ni'imta ka da ilimi Allah ya ni'imta ka da iyali Allah ya ni'imta ka da kasuwanci ko office ko ka kiyaye salla muna kira na musamman zuwa ga ma'aikatanmu na gwamnati musamman manya waɗanda Allah ya kai su matsayi manya-manya wallahi ku daina jin tsoro kuma ku daina jin kunyar associating kanku da sallah ko da ibada abin kunya ne abin takeici sai ya zama sallah a ma'aikatu sai kaga masu gadi da kananan ma'aikata su suka bi ba ta muhimmanci fiye da director ko permanent secretary ko DG ko governor ko wane ne a halin ita sallar bai halatta limami a masallaci da ke ma'aikata yayi limanci ba sai dai shi director sai dai shi pastor sai dai shi governor din abin da yake cikin hadisin sahihu muslim kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana wanda da yake shine babba a wurin a ce ba shi zai limanci ba kowaye kai ko suwaye suka nada ka ka ce ba za ka yi limanci a ma'aikatan nan ba director ya zo idan director ya zo ya ce shi ba zai yi ba za nada ka to yanzu ne kake da ƴancin ka yi ainihin sallah din amma saboda sallar ba ta da custodian sarki ya tabbata ga Allah bature saboda kafiri ne bai yadda cewa kai shugaban ma'aikata kai ne custodian of the salah wato kai ne mai gida kai ne shugaban sallar ba saboda haka kowa sai a nada ya zama liman kowanne irin mutane sai su nada wanda suka so director da ke ma'aikatar da permanent secretary da ke ma'aikatar da chairman na local government da minister da commissioner da governor da wane da wane da wane ba su ma san yaushe ne aka nada limamin ba me yasa saboda ba ruwan shi wai shi ba yi daga cikin aikin shi sallah wai shi ba ya so ya rinka ainihin samar da wani tunani na rashin jin daɗi ga waɗanda suke ba musulmi ba don girman Allah tun daga ƙaramar hukuma har jiha tun daga tarayya har kamfanoni ka shiga ofishin duk wani wanda yake Kirista ne idan baka ga wata kalanda ko wata poster ta Christianity ba ka duba motar shi idan baka ga Harvest 2003 ba ka duba ainihin wuyan shi ko wuyanta kowanne irin shiga ta yi kowawa yake a office din sai ka gan shi ya rata ya course wato yana nuna engagement din shi with his lord me yasa kai kuma kake nuna disengagement with your own religion me yasa ba za a ganka da dadduna a office ba me yasa ba za ka samu fasketa buzu irin na gargajiya ka aje shi a office din ba domin ya fi alanta sallah na'am a kasar Hausa duk inda aka ga katon buzu to liman ma ake jira a gani kamata a office din ka ga buzu amma sai ka ga abin da kai ci ba a office ba hatta an kira sallar ba zai sako ba zai fito ya zo ya shiga cikin su yayi ba in ji wannan ba abin kunya bane
da za ka mutu a wannan ma'aikatar a ce za a yi maka sallah
aina ba ka kawo ka yi maka sallah
a masallacin da za a ce za a kai gawar ka garin ku ka mutu wane ne shugaban wucewa a kai gawar
liman sai kuma tabbata ga Allah zai wuce gaba ya kai gawar ka garin ku ba za ka yi wuce gaba ya za ka zuwa ga fadar Allah ba
ɗan boko ku dawo cikin tunanin ku waɗannan irin kafircin da ya shiga cikin karatun boko shi yasa aka samu matasa masu ɗanyen kai a yau in suka dubi boko sai su ce kafirci ne idan ka taɓa su ba sa iya kawo maka aya ko kwaya ɗaya ko hadisi domin ba su da shi sai dai su ce ba ku ganin ƴan boko na yin kaza ba ku ganin ƴan boko suna yin kaza ba ku ganin ƴan boko suna yin kaza amma asalin wannan ilimin ba shi da alaƙa da wannan kafirci an ɗauko physics ne an saka shi a cikin secularism but physics has nothing to do with secular system karatun physics chemistry biology geography da duk wani karatu da ake cewa karatun boko babu cewa ba Allah a cikin shi domin a cikin alqur'ani akwai physics a cikin alqur'ani akwai chemistry akwai biology akwai geography kenan Allah ya zo da waɗannan abubuwa to in kaga wani ya karanta nashi ya ce babu Allah ko addini ba shi da daraja a ciki sai ka bada uzurin cewa shine ya zara Allah ko kuma an zara ilimin ne an je an tsoma shi a cikin ƙwaryar da babu Allah amma dai Allah ya zo mana da biology a cikin alqur'ani Allah ya zo mana da geography a cikin alqur'ani Allah ya zo mana da duk wani abu da a yau ake fama da shi na ilimin kimiyyar fasaha na sabarwa na komai nene yana nan background din shi yana nan a cikin alqur'ani 1400 years ago babu addinin da yake da irin wannan biography ko yake da irin wannan background na science and technology shekara 1400 ta wuce babu wanda suke da shi sai musulmi to me yasa kai dan kaga wani ya kafirce sai ka dauka cewa nature na karatu ne yana nuna baka san addinin ka ba kenan dan haka ƴan boko mu ne muku nasiha karatun boko kar ya sa ku kyamaci addinin musulunci kai bokon ka amma ka ci gaba da addinin ka na musulunci shine darajar ka shine alfaharin ka shine daukakar ka Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka gashi malam yake cewa dafi'atun lin niqma sannan kuma ita sallah tana tunkuɗe azaba tana ture bala'i jalibatun lil baraka sallah tana jawo albarka Allahu akbar wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya yana sallah annabi isma'il yana umarnin matan shi da ƴaƴan shi da jama'a shi da yin sallah sai ya samu yarda a wurin ubangiji ina fata an gane wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya haka annabi Isa ya faɗi a cikin alqur'ani Allah ya wasiya da sallah da yin zakka ya zama mai matukar biyayya ga mahaifiyar shi sai Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwar shi kana son rayuwarka ta albarka ka kula da sallah kana son ƴaƴanka su albarka ka kula da sallah Imam Ahmad ibn Hanbali Allah ya yarda da shi yace wanda duk Allah ya so shi da alheri sai Allah ya bashi uwa ta gari Allahu akbar kaji annabi Isa da yake cewa wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya Allah ya umarce ni in yi wa uwa ta biyayya kuma bai sa ni dan iska mara biyayya ba ni mai biyayya ne Imam Ahmad ya ce wanda duk Allah ya nufe shi da alheri sai ya bashi uwa ta gari sai ta tarbiyyar shi tun yana karami idan ya girma ya kai shekaru 17 sai Allah ya hada shi da malaman sunna ita rayuwar shi ta gyaru duk sanda Imam Ahmad yake faɗin wannan magana yana ishara zuwa ga kanshi ne uwar Imam Ahmad tana kama shi tun yana shekara 9 yace tsakar dare sai ta tashe shi bacci tsakar dare ma'ana karfe 2 dare sai ta tashe shi bacci misali nake tashi kai alwala idan ya alula sai ta sa mishi kaya festafe shi shi da turare yace sai ta dafa kafada shi ta bayan sai ta rinka tura shi a duhu har su fito daga gida sai su kama kwararo har sai ta kai shi masallaci sai ta bude masallacin sai ta saka sai ta ce ta sallah har sai an yi sallah asuba ya dawo gida haka tambaye shi ana gafarta mala lalle ta tashi ka kai sallah wannan abu ne mai kyau wace hikima ta sa sai masallaci sannan wace hikima ta sa take turo ka haka ba ta sa cocila yace su take saba da zuwa masallaci komai wahala shi yasa da tsakar dare sai ta tashi ni in ba haka ba yace ai sallar dare a daki tafi falala yace amma tana son ne in saba da zuwa masallaci komai wahala to wace hikima ce ta sa take tura ka a duhu me yasa ba ta rike torch light yace ta ne mun haka ne dan in saba fita sallah din a duhu cewa ran da ba cocila ka in ce kai yau sai dai babu cocila yau an dauke wuta yau garin ma duk ba wuta wannan irin tarbiyyar da ta bayo Imam Ahmad bayan ya wuce shekaru 60 a duniya sai ga ta bayyana a jikin shi inda ya dare Imam Ahmad ya bacci ya huta sai ya tashi tsakar dare sai ya tafi masallaci sai dai ta sallaye ta karatu ne ta sallaye ta karatu har sai asuba wata rana ya zuwa kabbar ta sallah kenan ashe wani bako ya iso garin ya zuwa rasa inda zai sauka ya shigo masallaci ya zuwa kwanta bakon yana jin wannan dan gari ya zuwa buɗe masallaci tsakar da ruwa tashi yana sallah sai sallar wannan dan gari sai ta tashi bako sai shi bakon ya ga idan dan gari ya bar ɗakin shi dake da dadin kwanciya yanzu yana sallah a wannan masallacin me yasa ni zai bar na a kwance shi ma sai ya tashi suna ta nafila har aka kira as-salatu aka zo aka yi sallah wannan bako sai hankalin shi ya dauki zuwa ga wannan mutum wanda ya fara zuwa tun tsakar dare za a watsa sai ya kira shi bayan Allah ya ce ni bako ne a garin nan kuma na zo daga gari kaza na zo daga Marwa ne wato Marwa cikin kasar ainihin kamar Khurasan kamar bangaren kusa da Iran kenan yanzu sai Imam Ahmad ya ce mishi la ka san wani mutum mai suna Ishaq dan Rawiya sai ya ce mishi ainihi ne sai ya ce Allahu Akbar sai shi kuma Ishaq sai ya ce a nan garin kake ce ka san wani mai suna Ahmad dan Hanbali sai ya ce mishi ainihi ne sai suka rungume juna asalin abin da ya alakanta abotar al-Imam Ishaq ibn Rawiya da al-Imam Ahmad ibn Hanbal kenan dan haka ya zama mafi yawancin fatawas da ra'ayoyinsa a fiqh da takhrijin hadisan su mafi yawanci yakan zama daya Malam Abdurrahman ibn Yahya al-Muallim ya rubuta littafi akan wannan alakar Imam Ahmad ibn Hanbali da ainihin Ishaq ibn Rawiya wanda yace irin wannan alakar tana haifarwa da al'umma alherai masu girma shine malamai na sunna su rinka ziyarar junan su malamai su rinka ainihin musawar ra'ayi da tattaunawa wanda za ta taimaka a samar da kyakkyawar fahimta wanda za a ga yawancin fatoyi da ra'ayoyin su da tunanin su yana tafiya ta sashi daya Allahu akbar ina kace su Imam Ahmad ibn Hanbali da su Ishaq ibn Rawiya su ne suke rayuwa a wannan duniya ta super highway duniyar internet wanda na daga cikin dalilan kirkiro shi ne sabuwar masana da ke cikin manyan jami'o'i da manyan jami'an tsaro da junansu ta hanya mafi sauki ta fasaha a yau malaman sunna kaf suna iya sabuwa da junansu ta wannan fasahar su mubadalar ra'ayoyi ga juna har wani ya rubuta littafi sai ya turo ta internet ga wani nan take ya duba mai littafin bayan sallah azhar ya mayar mishi da littafin tare da nashi ta'aliqin da yayi shi kuma wancan ya ƙara dubawa in ma yana da ƙarin wata magana ya sake tura mishi sarki ya tabbata ga Allah a wadancan zamanin wannan aikin na ɗaurukan shekaru ne za a yi na kwanaki ne masu tsawo za su yanke wuraren raƙuma masu yawa amma yanzu a cikin daƙiƙa ƴar ƙarama sai wani ya rubuta littafi daga ƙasar Masar sai ya tura wa wani ƙasar Maghrib wato ƙasar Morocco
nan take karanta bayan Allah asar ya turo mishi bayan kwana kadan sai kaji an ce wannan litafin an buga shi wani da wani da wani da wani dukkan su sun duba kuma sun duba gaskiya din ne kuma sun duba kowa yana garin su kuma kowa yana daki shi sai sa malamai a karbi wayowa da ci gaban zamani Allah madaukakin sarki ya taimaka malam ya ci gaba da bayani dangane da sallah yace mu'idatun min ash-shaytan sallah tana ainihin wato nisantar da dunya kula da ita daga shedan muqarribatun min ar-rahman sallah tana kusantar da dunya kula da ita zuwa ga Allah bi rahma wa bil jumla ataqaita bi falaha ta'sirun ajibun sallah tana da tasiri mai burgewa da ban sha'awa fi hifzi sihhati al-badan wal qalb wajen kiyaye lafiyar jiki da kuma zuciya wa quwwatuhuma da kuma karfin jiki da zuciya wa daf'il mawadi'ir radi'a anhuma da kuma duk wani tarkace da ya tattaro zama gurbatattun abubuwa a cikin jiki da zuciya to sallah tana ainihin zazzage su kuma tana kakkabe su wa mabtuliya rajulani bi'ahatin ba a taba samun mutane guda biyu waɗanda aka jarabce su da wata cuta iri ɗaya ba au ni'na ko kuma wata jarabawa iri ɗaya au da'in ko kuma wani ciwo iri ɗaya au ni'na ko kuma wata jarabawa iri ɗaya au baliya ko wani bala'i da Allah yake saukarwa da mutum biyu bala'in ya zama iri ɗaya in jarabawar ce iri ɗaya idan cutar ce iri ɗaya illa kana hazzul musalli minhuma aqal suwa zama irin wannan cutar in za ta samu mai sallah daga cikin mutum biyu to tashi za ta fi sassauci
na'am
Allah ya sa kun fahimci wannan magana ma'ana duk inda aka samu mutane guda biyu wannan yana da cutar HIV wancan ma yana da cutar HIV wancan yana kula da sallah wannan baya kula da sallah to sai ya zama wanda yake da HIV din nan tashi HIV din sai ta fi zama lowa sai ta fi zama ainihin kasa da tawacca ba dan kuma ba saboda albarkar sallah duk inda Allah madaukakin sarki ya jarabci wani game da dukiyar shi ya sake dorawa wani irin wannan jaraba game da dukiyar shi to in ka je sai ka ga jarabawar da Allah ya dorawa wanda baya kula da sallah sai ta fi tsanani akan wanda yake kula da sallah duk inda Allah madaukakin sarki ya saddaba wa wani wata jarabawa sai ka duba ka ga cewa wani jarabawar shi ta fi tsanani saboda baya kula da sallah wani kuma irin wannan jarabawar tashi ta zo da sauki saboda yana kula da sallah Allahu akbar malam yace wa aqibatuhu aslam sai ya zama kuma karshen wannan cuta ko karshen wannan jarabawa ko karshen wannan ainihin wato ciwo ko wannan larura to sai ya fi sassauci sai ya fi salama sai ya fi aminci ga wanda yake sallah fiye da wanda baya sallah walissalati ta'sirun ajibun sallah tana da tasiri mai burgewa kwarai da gaske fi daf'i shururid dunya kama da tunkuɗe sharruri na duniya sharruri na duniya na ambaliyar ruwa gobara hadarin mota kura aiki faduwar jarabawa da duk wasu bala'o'i da ake fama da su a duniya to sallah tana da tasiri mai karfi wajen ainihin tunkuɗe su wala siyama idza utiyat haqqaha bin at-takmil zahiran wa batina musamman idan aka bawa sallah haƙoƙinta na cika ta tun daga zahirinta har batininta tun daga salari har aboye wannan shine zai kai mu zuwa ga muhimmancin a tsaya a yi sallah irin sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa musulmi ku je ku koyi sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wani sabani da ba a ce su imamu maliki sun ce kaza su imamu kaza sun ce kaza ajiye idan ga abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a dauka tun daga alwala a rinka yin alwala cikakkiyar alwala wace irin ce cikakkiyar alwala ita ce irin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi sahihi daga sayyidina Uthman ibn Affan Allah ya kara mishi yarda ya zauna a wani dakali aka kawo mishi ruwa yayin alwala da ya gama wannan alwala tsaf
wadda alwalar ya fara da wanke tafukan hannayen shi guda biyu dinnan sai wanke su sau uku.
Na'am, haka sunna take.
Ba wai wannan na dama a wanke shi uku, wannan na hagu a wanke shi uku ba, a'a, hannayen guda biyu tafukan sai ya ɗibi ruwa sau uku ya wanke su. Sayyidina Usman ya ɗibi ruwa ya dutsa a bakin shi, ragowar wannan ruwan sai ya shaƙe shi, yayi haka ne da hannun dama, sannan kuma sai ya sa yatsun shi na hagu da babban yatsa da ɗan ali, wato yatsa na nuni, sai ya sa sai ya riƙe karan hancin shi sai ya tace. Ya sake ɗibo wannan ruwa da tafin shi na dama ya gumtsa da ya kurkure ya zubar, ragowar kuma sai ya sa ya shaƙa, sannan sai ya sake sa ainihin babban yatsan shi na hagu da ɗan ali sai ya ainihin tace, sai dai haka so. Haka ake yi jama'a. A wurin alwala in ka zo kurkurar baki za ka ɗibi ruwa ne a tafinka na dama, sai ka gumtsa, sai ka rage ragowar, sai ka kurkura bakinka, sai ka zubar. Ragowar da ya rage a tafinka sai ka ainihin shaƙa. Idan ka shaƙa sai ka ainihin sa hannayenka na hagu, wato hannunka na hagu waɗannan yatsu sai ka face. Haka sunna tace. Saɓanin haka hadisi ne da'ifi jiddan, al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi bai inganta ba, shine a rabe ruwan da ake ɗibowa na kurkurar baki da na shaka, shine a ɗibo ruwa a kurkura sai a sake ɗibo wani sai kuma a shaka. Wannan bai zo a cikin hadisin Annabi sahihi ba, dan haka Sayyidina Usman yayi abin da ya tabbata a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sahihi. Da Sayyidina Usman ya gama kurkurar baki da shaka sai kuma ya ɗibo ruwa sai ainihin wanke fuskar shi. A wajen wanke fuska yana mai gwama tafukan shi guda biyu, yana wanke ainihin fuskar, yana cuccuɗa duk inda kwarmin hanci yake da kuma ainihin baki, kwarmin ido da duk wasu buraye da ke ainihin saman goshi ya cuɗa haka sau uku, sannan ya ɗibo ruwa kuma ya wanke ainihin gemun shi. Da ya kammala wannan sai kuma ya ɗibo ya ainihin wanke hannun shi na dama sau uku, yana mai tsatsefe yatsun hannayen shi sau uku, ya sake ɗibowa ya hagu haka sau uku, ya ɗibo ruwa ya shafi kanshi da kunnen shi, abinda sunna ta ce ke ba a sabunta ruwa ga fatun kunnuwa, da fuqaha'u suka ce wata jididul ma'i lahuma sunnatun bal bid'atun qabihatun, bid'a ce muguwa ma bid'ar, domin hadisin da yazo da ita mummunan hadisi ne wanda al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi da isnadi dha'ifi. Abinda ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine abinda Sayyidina Usman ya aikata, yana cikin Bukhari, yana cikin Musnad al-Imam Ahmad, yana cikin Sunan Ibn Majah, shine a ɗibo ruwa sai a shafi tafukan hannaye sai a kai ainihin wato shafar nan a fara ta daga gaban goshi a tafi da ita har zuwa ƙeya, sannan sai a sake dawo da wannan shafa haka. Na fata an gane. Hadisin na cewa al-uzunani min ar-ra'si, su waɗannan kunnuwa suna biye da kai ne, dan haka ba a raba shafar kai da ainihin shafar kunnuwa wajen ɗibar ruwa. In aka ɗibo aka shafa aka dawo da shafar, wannan laimar sai kuma a shafa wa kunnuwa, shine abin da yake daidai. Amma wata jididul ma'i a ɗibo ruwa a shafa wa kai, a sake ɗibowa a shafa wa kunne, wannan bai zo a cikin hadisin Annabi ingantacce ba, dan haka kada ku yi. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wata sunna da Usman ya karantar a cikin wannan hadisin a cikin riwayar Imam Ahmad, riwayar Imam Nasa'i, ita ce shafar kai ana iya yi sau uku. Da ya gama shafar kan shi sai kuma ya ainihin wanke kafa shi. A wurin wanke kafa ya cuccuɗa ya tsefe yatsu gaba ɗaya. Da Sayyidina Usman ya gama sai ya ainihin ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zauna irin wannan mazaunin nawa, ya yi alwala kwatankwacin alwalan nan tawa, sannan ya ce duk wanda ya alwala irin tashi ya tashi ya sallar nafila raka'a biyu, Allah zai gafarta mishi dukkanin zunubanshi. dan haka musulmi ku rinka yin alwala irin ta manzon Allah wannan kuma ba za ku iya ta a ko ina ba sai kun je wurin malaman hadisi malaman hadisi su kadai ne a duniya suka iya alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne waɗanda suke daukowa kai tsaye daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sannan sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbai masu dimbin yawa irin su Abu Ubaid irin su Abu Qatada irin su Abu Sa'id irin su Jabir su ruwaito ga irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake sallah babban malamin hadisin duniya أبو عبد الرحمن الإمام العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني الله ذاكر تامشي يربط شهررا للتافي شميسونا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها صفة صلى من زن الله صلى الله عليه وسلم تندق كبر حرما حرزوا سلم كمركنا قلنت wannan littafin mun karanta shi shekaru 17 da suka gabata kasusuwan suna nan guda 88 kaje ka saurare su sannan wannan sallar mun aikatar da ita a aikace tana nan ana sai da ita akan kasusuwa na CD in ba haka ba kaje ka duba ainihin YouTube wato kaje ka duba page na video na internet zaka same ta gaba ɗaya kuma zaka iya kwashe ta ka dora a hansar dinka ko a computer ka wannan irin sallar ita ce sallar da ake magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda kaji ana magana sallah to ba sallar gargajiya ba duk sanda kaji ana magana sallah ba sallar malaman fiqh ba duk sanda kaji ana magana sallah ba sallar yan gaggawa masu son zuciya ba dan haka sai an tsaya duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai an dube shi an yi nazarin shi an aikata shi Muhammad Nasiruddin al-Albani ya shekaru kusan 60 da suka wuce ya bada labari a sharar fage na wannan littafi yace gaskiyar lamari abin da ya kai shi ga rubuta littafin shine yana karantar da almajiran shi littafin at-tarbib wa tarhib sai ya ga irin bayanai da falalar sallah da annabi ya faɗi to amma sai ya wani tsokaci yace to amma fa wannan irin falalar da daraja na sallah ba za a samu ba sai an yi irin ta annabi din tunda annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi saboda annabi ya gaskata musu wannan umarnin fa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ya zo masallaci yakan haye kan minbarin shi matakalar farko ya kabbarta sallah har ayi karatu fatiha da sura da ruku'u da dagowa sai ya rage za a tafi sujuda sai annabi ya sauka da baya sai ya sujuda a ƙasa idan ya dago sai ya sake komawa idan ya koma har a idan da sallah sai ya miƙe haukan minbari sai ya zauna sai ya ce inna ma sana'atu hadha lita'tammu bi jama'a na yi haka ne don ku koyi da ni wa lita'allamu salati don kuma ku koyi sallata a cikin wata riwaya ta wannan hadisi wa lita'allamu salatahu don ku koyi wa ake sallah akan minbari in ta kama waye ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen isar da sakon Allah babu shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu manzon Allah ya isar da sako ya koyar ya karantar ya lurar dan haka dan uwa sallar ka tayi daidai da irin sallar manzon Allah ma'ana duk abin da kake a sallah kana da hadisi akai duk abin da kake a sallah ka je wurin malamin hadisi ya koya maka sai da ya zama tun daga tsayuwar sallah jama'a yaya annabi yake tsayawa sahabbai su ko da kai game da wannan ba sai da suka nuna cewa in ya tashi tsayawa kafafuwar shi yana tsaye da su ne su fuskanci alkibla wannan ya zo a cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suka rawaito daga sahabi Abu Umayd al-Sa'i ya tara sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam su goma ya rubuta da wuce shekara 25 zuwa da 7 yace dukkan ku na fi ku iya sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu karan tsari a cikin su akwai dattawa akwai manyan malamai suka ce kai din yaushe ka musulunta kar ba musulunta ka fi mu daukan karatu yace na dai fi suka ce yi mu gani
da ya mike tun daga tsayuwa sai ya ce kun ga yadda annabi yake ma'ana yanzu ba bayani ne da ba shi ba jama'a ma'ana ba theory ba a aikace ya nuna musu ya tsaya kafafuwan da tsayi da su suka fuskanci alkibla ya ce kun ga haka haka annabi yake sallallahu alaihi wasallam suka ce mun ji daya ya yake kafara haram ya mike ya san shi zabara ya haɗe su ya ce kun ga haka annabi yake sa hannayen shi daura da kafaɗin shi suka ce mun ga wannan ya ɗora hannu a kirji haka tafiya
bashi kawai malam bashi kawai
fahimta jama'a ya ainihin koyar da su komai da komai da ya zo su ya nuna musu yadda bayan annabi ke yi
sallallahu alaihi
wasallam ya zo sujuda yake ga yadda annabi yake yi to abin ban mamaki jama'a dan ku gane ba abin da sahabbai ba su ruwaito ba ina annabi ke aje idan shi in ya kabbara harama in ya Allahu akbar dage fuskar yake sunkuye wa yake yi sai ce faraha bi basrihi makana sujudi idan ya kabbara harama idan shi sai aje shi inda zai sujuda sarki ya tabbata ga Allah ba nan ba idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi sujuda yaya yake aje kafafuwan shi Abu Bakr al-Sa'id yace annabi yana haɗe kafafuwan shi haka ka duba a nan wajen tsayuwa yace annabi na buɗe kafafuwan haka ya sarfa su fuskantar shi amma in ya sujuda ba yace sai ya haɗe kafafuwan haka haka yace haka sannan ya fi ina yake aje su yace ya kin shi kuma sai ya ainihin kwantar da su sai su fuskanci al-qibla ma'ana waɗannan sahabban kamar miki ya suke suna gani a annabi yake don zo su gaya wa duniya duk sahabbai su gama yin wannan ya tafi a intar ba su sai ce wai an tsananta wa mutane dole sai sun yi wannan don ba a tsananta maka kayan sallah annabi ba ka sani in ka je a ce wa kafuhum innahum mas'ulun a tsai da su za a tambaye su ba su yi sallah ba ko kun fahimta da wasu malamin da ke karantar da kai physics zai iya karantar da kai mathematics malamin da ke karantar da kai English language zai iya karantar da kai English literature malamin da ke karantar da kai haddar Qur'ani zai iya karantar da kai tajwidi idan yau yana karantar da kai physics gobe yana karantar da kai mathematics lokacin jarabawa idan ya rubuto maka jarabawa ta physics sai ka ɗauki answer sheet din sai ka amsa mathematics da yake karantar da kai kuma amsoshin suka zama daidai formulation da komai ya zama daidai will he mark you right? Sai ba ka amsa ka ci asalin abin da yake ce mu a ƙasar nan jama'a yawancin mutane yan bid'a ne suka karantar da su in ba haka ba za a ce magana annabi ba ta da kima ana ce maka annabi ya ce sai ka ce ka matsa wa mutane ai duk wanda aka yi yayi kai kenan ai ko da annabi zai da ma'ana da na annabi da na wanda ya yi kenan yanzu muhimmancin annabi babu shi wallahi sai an yi sallah irin ta annabi za a samu rahama jama'a Maliku dan Uwayl sahabi ne Balarabe ne mutumin Kufa suka zo suka koyi karatu wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tashi tafiya sai ce to manzo Allah idan an zo sallah ya za a yi a garin mu yace to abu na farko dai izhabu ila ahliku fa'allimuhu ku koma garin ku je ku karantar da su ka'ida ta farko kenan ka je kayo karatu koma garin ku ka karantar da su ka'idar farko kenan wa sallu salata kaza fi waqti kaza yace sallah kaza lokaci kaza sallah kaza lokaci kaza وليؤمكم اقراؤكم wanda yafi kowa iya karatu ya muku imanci sannan sallu kama ra'aytumuni usalli idan kuka zo sallar za ku sallar ne irin yadda kuka ga ina yi Malik ibn al-Huwairi sai ga to aiki ya samu fa dama matasa ne ana zaune zaman shaurake zaman abubuwa yanzu an je wurin annabi an yi karatun sunna yace da muka dawo garin mu na Kufa masallaci muke bi ba lokacin sallah ba sai mu je mu samu mutane suna hira sai mu ce ku zo sai lafiya sai suke daga wurin manzon Allah muke kuma mun zo da gaskiya manzon Allah ya ce mu koya muku sallah don haka a jama'i ayi sahu
sai Allah ba ta mala ba lokacin sallah bane ce ai za a koya muku ne lokacin yayi sai ku yi irin wannan Abu Kilaba ya ba da labari yace da Malik ibn Huwairith ya zo masallacin mu ya jawo mu akai sallah ba lokacin sallah ba yace sai muka ga yana zama irin zaman da limamin masallacin nan namu yake wane ne limamin masallacin nasu Amr dan Salim Amr dan Salma yana limanci tun zamanin Annabi tun yana shekara 6 har ya kai shekara 86 shine liman mana shekara shi 80 da rawanin limanci a garin su gashi yana sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san cewa a lokacin da kuke kashewa mutane gwiwar sallah ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ku ne musu asara ilmi masu yawa to wallahi bari ku ji musulunci ba zai zauna daidai ba yanda aka gyara karatun sallah sai an gyara gabobin sallah ka'idojin tajwidi da ake bi yanzu dukan su ne malaman tajwidi suka ce wajibi ba akwai madda wadda take ja'iza ba ba akwai madda wadda take kaza ba ba akwai kaza ba akwai kaza ba amma yanzu waɗannan yara ba suka iya karatun Qur'ani suna yi kamar Quraishawa akwai wanda ya rage yanzu wanda yake cewa ba daidai bane yanzu kowa ba daidai ne ko to sallar ma sai an gyara ta sai an bincike yadda aka gano maddan nan wacce iri ce yaya Annabi yake a sallah wannan harafin ya Annabi yake aka gyara kenan yanzu an yadda irin wancan karatun da ake gaurin magaribi alaihi wa lalina an yadda ba daidai bane ko sai an yadda wannan sallar da ake ta gargajiya ba daidai bace saboda hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari dattijo Abu Kilaba ya shigo masallacin Annabi mutumin kauye ne ya zo irin wannan sallah ta gargajiya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar irin wannan da iyaye da kakanni suka haife mu duk ana yin ta yanzu ce manzo Allah assalamu alaikum manzo Allah akai kaza kaza manzo Allah yace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh urji' fasalli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba kai sallah ba a'a jama'a mai mutumin nan yake nan kai da baka ce sallah ba tunda Annabi ya ce lam tusalli amma kai yanzu ne ka ga wayi to Annabi ya ce bai sallah ba kuma ya sake jiwa ya bubbuga bubbuga ya sake dawa assalamu alaikum ya rasul Allah ya ce wa alaikum salam irji fa salli fa innaka lam tusalli irji fa salli bai ce irji fa aidi salat mai mai sai ya ce fa salli je ka kai sallah fa innaka lam tusalli san ba kai sallah ba ya sake na uku ya dawo kai dattijon ne ga aiki ba zai dare ba sai ce wallazi ba asaka bil haqq na rantsi da Allah da ya dauko ka da gaskiya ma uhsinu ghayra hadha fa'allimni wallahi ban iya wadda ta fi wannan ba duk malaman garin mu wannan suke mana irin ta da iya ban iya wadda ta fi wannan ba koya mini manzo Allah ya koya mishi tun daga kabbara harama har sallama sai da Annabi ya koyawa dattijon nan Hallab ibn Rafi hadisin shi yana cikin Bukhari malaman cikin kafsai suka sanya wannan hadisin suna saboda wannan hadisi ya zama shine babban madogara kamar da sallah hadisin musi'i salati hadisin mutumin nan da yake bata sallah shi da an fade shi haka shige amma cikakken sunan shi Hallab ibn Rafi ne yake nan sahabi Hudhaifa ya ga wani yana irin wannan sallah baba in shekara ka nawa kana irin wannan sallah yace ni shekara ta 40 yace to shekara ka 40 baka taba sallah ba da ka mutu kuma da wani addini ka mutu shekara 40 baba na sallah irin wannan kake yi to baka taba sallah ba kuma da ka mutu kana wannan sallah to da wani addini ka mutu Allah bai da fa'id dinka jama'a waɗannan nassoshin aka dube su ba su isa su ta mana da hankali a koma a koyi sallah Annabi ba kun ji abin da ya dami Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya gama karantar da almajiran shi littafin At-Targhib wa At-Tarhib yace to ai ba falalar ba falalar ba za a ci ta ba sai an yi irin sallar da Annabi yau tun yana sallah a ƙasa har ya kai ya nemi su a minbari tun yana yin sallah a minbari har ya zama a kan abin hawa Annabi ya nemi su sallah Annabi bai da lafiya madadin ya ce wane je ka kai sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samu wurin shi da ya samu sallah sai ya zaman shi Allahu akbar sai ya kabbarta dukkanin su suma sai suka kabbarta suna tsaye da Annabi ya fahimci a tsaye suke sai musu ishara su zauna sai ce dazu kun kusa da aka yi da sallah dazu kun kusa ku yi irin yadda Romawa da Farisawa suke shine babbana zaune kadana kuma suna tsaye yace inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bihi liman an sa shi ne dan ai koyi da shi fa idza salla jamisan fa sallu julusan ajma'in idan liman na sallah a zaune kuma ku yi sallah a zaune gaba da wannan hadisi ne sahihi muhkami ba a shafe shi ba dan malaman Najeriya sai ce to gaskiya ne amma an shafe shi kai wallahi ane manzon Allah ta'addanci a Najeriya hadisin manzon Allah ya saba fatawar malaman garin koyi sai ka ce an shafe shi don haka Ahmad Shafi sai da yake kusan shafi 15 a cikin sharhin risala ta Imam Shafi'i yana fada dangane da wannan hadisi hadisi ne mai kyau ba a shafe shi ba yau in liman bai da lafiya amma zai iya yin sallah a zauna a masallacin nan namu ya zai zaman shi mu ma kuma duk mu zauna mu bi shi in an taba ka bude musu Bukhari in sun ce ba sani ba sai ka ce yau kun sani yau tunda yan Najeriya suka iya daukar ƙarya irin ta jaridar Punch da Concord da Disney da wacece ba za su iya daukar gaskiyar da ke cikin sahihi Bukhari da Muslim ba ku bude ku karanta musu mutum ya ce ba zai yi sai a ce Allah ya raka taki gona amma mu nan haka muke dama abin dama da muke jira kenan san da aka kawo gyara game da karatun Qur'ani ba haka aka yi da su ba suka ce wannan an so a ci mutuncin Alqur'ani ne mu tuntun muna cewa gurin maganin da Allah ya mala yanzu ka zo ka faɗi ka ji ɗanka ma ba zai bi ka sallah ba can muciya masallacin ne ban tsakiyar anguwar muciya liman ya zo yana karatu lai magarubu alai wala ramin sai ni yaro yace rariya kenan sai ko ruga da gudu rariya kenan sai ruga da gudu shi dan kama ba zai bika sallah ba dan haka yanzu ba kowa ya gyara ba haka sallah muke cewa a gyara haka azumi sai an yi irin na manzon Allah haka aikin hajji sai an yi irin na manzon Allah umra sai an yi irin ta manzon Allah ya manzon Allah ke aurar da ƴaƴan shi haka zamu ya manzon Allah yake kaza komai sai an bina shi shine Allah kadai ya aiko shi ya amince da shi aminullahi shimatul wasa'u sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to shine malamin yake cewa wallahi sallah tana da tasiri mai girma wajen tunkuɗe dukkan sharrori na duniya Allahu akbar yau duniya tana cike da sharri kowane iri tashin bama-bamai na gaske da nasarori da na ɓoye tun daga ma'aikatar kuɗi har aljihunka bam ne wani irin sharri ne duniya ba ta cikin shi yau cututtukan da ba a taɓa jin sunansu da labarinsu ba a yau suna faruwa larurori da matsaloli da damuwa da annoba iri-iri wadda ba a taɓa ganinta a cikin tarihi ba tana faruwa to sallah tana da tasiri mai girma wajen tunkuɗe wannan wala siyama idza uqiya al-haqqaha min at-takmil zahiran wa batina malam yace famastudfi'at shururu ad-daraini wastujlibat masalihuhuma bi mithli as-salah tunda ake ba a taɓa tunkuɗe bala'o'i da sharrori na duniya da lahira an jawo zaman lafiya na duniya da lahira da irin sallah ba ba a taɓa samun wani solution ba a taɓa samun wata mafita game da duk wani bala'i a duniya da lahira wanda ya ware wannan bala'i kamar sallah ba har a lahira in haka je lahira na daga cikin sharrin ta ya mafi na duniya bama bamai ne suke tashi ko ina a lahira sharru ko mustaqira sai an tafi da kai aljanna gaban kana munna sai a ce a dawo da shi ya taba diban wasu kudi bai amfana ba ma ya koyi su a wani account ya mutu sai a ce a yi wuta da shi sharru ko mustaqira sharrun lahira tartsatsi yake fafafafa ko ina gashi nan to amma kar ku manta manzo Allah yace in aka bincike sallah aka ga ta gyaru sai a ce to shikenan abin da ya biyo bayan ta ma duk gyararre ne idan aka dubi sallah ta baci sai a ce don ba za a bata lokaci akan sauran ma duk batattu ne
da haka dan uwa a tsaya a koyi sallah a yi ta da kyau malamin yake cewa wastujlibat masalihuhuma bi mithli as-salah ba a taba samun abin da ke jawo alheri da zaman lafiya da warware matsalolin duniya da lahira ba da abin da ya fi sallah ba a taba samun fiye da sallah ba wa sirru zalika barka ji sirrin haka anna salata ita sallah silatun billahi ta'ala zumunci ce bawa yake samun wa da kanshi da Allah kaga a lokacin da kace Allahu akbar to you are connected with the network of Rabb kana cewa Allahu akbar yanzu ka shiga cikin network na Allah ne dan haka an hana ka kai magana dan ka fita daga network na halittu a cikin hadisi annabi yace sai kuma ka tsaida fuskar ka ta fuskanci al-qibla sai kuma Allah ya tsaida tashi fuskar sai ya fuskance ka idan ka waiga ka dan haka sai Allah ya ce sakaro ne sai ka kauce kikenan an cire ka yi out of network sai ka fara samun network fluctuation an fahimta jama'a to sallah sabid da zumunci ne tsakanin ubangiji da bawa wa ala qadri sunati al-abd bi rabbihi azza wa jalla tuftatahu alayhi min al-khayrat abwaabaha da gurgudun yadda bawa ya alakanta kanshi da sallah ake bude mishi kofofin alheri da gurgudun yadda yaya karfin alaka take in ka shiga sallah ya zuciyarka take lokacin da kai Allahu akbar jikin ka dai kawai kankani amma can kwakwalwarka tana can tana calculation na me za a ci riba ya za a rubuta jaraba wannan ya za a yi magudin kuɗi kaza ya za a yi kaza da gwargwadon alakar zuciyarka da Allah da gwargwadon yadda kofofin alherai suke buɗe maka na rayuwa duk abin da ka tasa a gaba sai ka ga ya zama maka alheri dan haka ba a taba samun mutanen da aka dora musu bala'i da talauci da tsiya saboda sun bi addini irin sahabbai ba duk wata hanyar arziki sai da aka yanke musu duk wani mai kuɗi sai da aka yi kokarin karya arzikin shi kai akwai waɗanda kwace kuɗin aka yi Abdulrahman zuri ne ana kama a ce a nan cikin gari yake kasuwanci ya yi kuɗi amma dan da kora ne ka ga cikin da zazzagi ne amma ba dan cikin gari ba da ya tashi ya musulunta zai bar Makka ya tafi Madina sai suka ce ba kai sa ba waɗannan kuɗa nan ka same su ka zo da su ne yace a me kuke nufi suka ce sai dai a bar su ana yace an bar su to sai cikin sai sanyi kuma me zaka tafi ka bar kuɗin yake yi ba kuɗi kuke magana ba ban shigo da su ba kuma zan fita ba su yana isa Madina da annabi ne sai ya ce cinikin ka yayi riba har an yi wa annabi wahayin karatu cinikin ka yayi riba ka bar musu kuɗi ka taho da imani ka duba talaucin da aka sa shi attajiri ne yana ɗaya daga cikin waɗanda ake nunawa a Makka amma ya iso Madina bai da kusule domin sai ya samu me kutumbutsa ya samu kwalbar manja ya samu sai ya rinka durawa a kananan kwalabe da ya dawo da magariba sai ga riba kashe gari sai ya samu galon sai yana durawa a kwalabe wan kashe gari sai jarka ta tafiya sai tafiya sai ya zama shine importer shi yake kawo manja kuma wannan wane ne Abdulrahman ibn Auf az-Zuhri an talauta mutanen nan amma daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya umarce su da sallah da suka karbi umarnin sai Allah ya azurta su fiye da kowa ya taba aje buɗe baki zai ci shi Abdulrahman sai ya fashe da kuka yace mu dinnan mu da muka samu kanmu a talauci da tsiya yace yanzu yau Allah mun ya tara wa irin wannan yace kai wannan ba alheri bane yace yanzu ni ne zan yi buɗe baki nan ga kaza nan ga kaza nan ga kaza amma halal din shi ne kun je da ya samu kudi zuba shi ce gumin kanshi ne wallahi albarka sallah ce dan haka cikin waɗannan sahabban jama'a waɗanda Allah ya raya su ba wanda ya mutu cikin talauci ba wanda ya mutu cikin damuwa da kunci sai da Allah ya yalwata su
a yau duk gamme da mutane suke game da neman kuɗi da sun bada muhimmanci game da sallah Allah da ba su siya ba 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 zauna cikin talauci ba 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 zauna cikin fatara da bashi da wulakanci ba ka bada muhimmanci in dare ka tashi kai tai ka kula da ita ka bata muhimmanci ka sa a bata muhimmanci a cikin gidanka gashi sai malam yake cewa وتفيض عليه وتقطع عنه من الشرور أسبابها سمي إتسلى إذا انت جيت سام شرك إتبع وما شر تكي دافع وابعا سبب دكي جاو شر تكي دي قبائل تندق أسليتي تدد دافع سمى كده وتفيد عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل فنسي ترنك قرار وبارا gam da katar da dacewa daga ubangijin shi haka idan za a shiga exams idan da safa ne ko ka je kai sallar walaha daga sallar walaha ka zo ka zauna gaban question paper din takarda za ta rena kanta lecturer shi ma zai gane kuskuren shi da ya rubuta wannan tambaya idan da yamma ne ko ka yi sallar la'asar tashi ka buga nafila da azhar ne kai azhar ta shi kai nafila shigo ka zo ka rubuta malam yake cewa ba wa zai rinka samun gamda katara zaka tafi neman wata kungula ne yi nafila neman aure zaka tafi tashi kai sallah duk abin da zaka yi ka gabatar da sallah idan ka gabatar da sallah tashi ka tunkari abin kai tsaye kar ka manta daga cikin hanyoyi mafi daraja da bawa ke samun godi sune salatul istikhara
na'am
baka taba jin wata zakka an ce mata sadaqatul istikhara ba baka taba jin an ce wani saumul istikhara ba baka taba jin an ce hajjul istikhara ba haka duk abin da kake nema yi sallah zata ainihin bude maka kafa ta dacewa wanda Allah zai kwararo maka cikin zuciya wal afiya was sihha zaka samu lafiya zaka ji ka gagagau والغنيمة ذاك سامو ريبا والغنى كما ذاك سامو وداتا ذاك تريبا على يوركا ذاك ما سامو وداتا سبو دسلا والراحة سنباك رنك جن هوتو أجكنك والنعيم ذاك رنك جن نئمة أجكن جكنك والأفراح ذاك جفرنتكي والمسرات ذاك رنك جن ياي ودوة دامو وكلها mu'baratun ladayhi duk waɗannan abubuwan gaba ɗaya Allah zai tara maka musari'atun ilayhi sa'annan abubuwa ne waɗanda za ka yi gaggawa zuwa gare su saboda ainihin ko kuma ta hanyar kula da sallah kana kun ji bayanan da babban malamin duniya al-imam shaykhul islam abu abdullah muhammad shamsuddin ibnu qayyim al-jawziyya jama'a kun ji wannan littafin daga makarantar Ibn Taymiyyah yau shekara 600 da wani abu da rubuta shi sarki ya tabbata ga Allah wannan littafin ɗaya ne cikin mujalladi 6 wanda ya rubuta su da ka ya rubuta da ka ya rubuta ya tafi aikin hajji ne malamin bai da kokobo madadin ya je tuma sauci ya je ne kujera aikin hajji shekara 60 da wani abu sai ji shi gadagau sai saba da kashi daga kasar sha sai ta maka aikin hajji a kafa bai da kudi hafizu duniya ya haddace qur'ani ya haddace bukhari muslim abu dawud an-nasa'i tirmidhi ibn majah ya haddace musnad amma ba shi da kujera hajji ina za ka ga wani dan kafo ya taso yanzu sai yana gwada kaman ni a ce ba ta zuwa hajji ba kai wa dan modiyo bai taba zuwa hajji ba ka daina baiwa kanka matsayi ka ce kamar kai ba ka taba zuwa hajji ba dan haka ko da siya ko da arziki dan modiyo har ya mutu bai taba zuwa aikin hajji ba shehu Abdullahi ne ya je da Bello amma shehu Usman har ya rasu bai taba zuwa aikin hajji ba me yasa babu ya kata ke an zo sallah guda sarkin musulmi na gwandu shine wa Abdullahi gwandu da shi da rago sai da rago gwamna ne jama'a kun fahimta bai zama kaskanci gare shi ba. Rana ta rana ya ce wa bai washi a dama mishi fura sai ta ce a yi tsaron kai dane ba nono a gidan nan. Gidan da fura ta fi gwamna ba nono. Sai ce a sa ruwa a dama. Haka dama ya sha. Me sanadin mutuwar Abdullahi Gandu noma ya karɓa ne sune biyu yana gwamna. Sai ajin gwamnan Hausa ya tafi yana yana wata rafa noma. Yana kwadago. A kan sune biyu sai je ƙarda gaggawa ta yanke shi jini ya ci gaba da zuba har ya rasu. Hafizi ne malami, masanin Ƙur'ani, masanin hadisi, masanin larabci har sai da ta kai Hausa ana ce mishi balaraba mutanen yamma. Shekara 200 da ta wuce Jami'ar Azhar sai da ta bashi ne digiri na girmamawa. Da haka ba ta yi laifi don ta ce Dr. Abdullahi Gwandu. Shi ne ɗan Najeriya ta arewa yamma. Mana Najeriya maso yamma shi wanda ya fara samun digiri na digirgir na girmamawa na ilimi daga Jami'ar Azhar yau shekara 200 da ta gabata. Sarki ya tabbata ga Allah. Amma ka ji ba shi da nono da za a dama fura a gidan shi kuma yana gwamna kuma ba fulata ne. An fahimta jama'a. Malamin nan Ibnu Qayyim yau shekara 660 da wani abu ya ji shi da lafiyar jiki sai ce to an shikenan istifa'a Allah ya magana walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wanda yake da iko yace ina da iko lafiya ta kalau sai saba zakka kawai daga kasar Sha Dimashq Sha daga garin Damascus sai ta yayin nisa sai wani hadu da shi ban Allah na ba kai ce zan je aikin hajji ne a kasa ya ce eh to zai rage maka hanya ni ma can zan tafi yana kan raƙumi sai goya shi sai ya zama watannin da yawa tafiyar kiyasi sai ya iso da wuri inda tafiyar kafa da ta raƙumi ba hala ba da ya zo ya yi umara ya zauna sai ga yanzu saura wata kaza za a yi aikin hajji to da zauna haka siddan sai ce zabin ma'ad fi hadhihi khairul ibad shi ne taken sunan littafin yace guzurin lahira game da shiriyar tsiyayyen halitta wannan littafin yau shi ne muka ci karatu daga cikin shi jama'a 600 years ago wannan littafin da kayan rubuta shi mujalladi shi wannan shi ne mujalladi na hudu a ciki 6 volumes da kayan rubuta kuma a tarihin shi yace abin da ya kuntata mishi a lokacin yana zaune a makarin bai da kuɗi yace siyan takardar ne yake mishi matsala yace shi sa sai rinka takura kalmomin shi ya so ya saki kwanduwar shi ya rubuta tun daga lokaci yace amma ba kuɗin siyan takardar da za a rubuta sauki ya tabbata ga Allah wannan yanzu in ka hada shi da computer wadda ita wannan ba magana takarda paperless rubutu kai ta yi alagafa ta malam ita rubuta ake kada shafin ya cika a cikin ba zai cika wai abin da ya sa ya rinka takura kalmomin shi saboda bai da kuɗin takarda sai sai muku alƙawari insha Allah kowa ya sai littafin Zadi Ma'ad na gama karatun shi ɗin sira mai yiwuwa shi zan samu ku insha Allah za a sanya karatun shi gaba ɗaya a karance wannan makarantar da ake mata sharri ta Ibnu Taymiya a gayyaci kowa a ce je ka siyo ka zo ka ji me yake ciki sai a ce ku ma ku sa na ku mu mun lamun shi kamar da muka faɗi da farko abin duk da ya shafi da awar salafiyya mu ba mu da matsala a dashi kuma mun lamunce za mu ba da ansa duk abin da kake kuka a kai insha Allah to muna cewa abin da kai kuma kake a kai kai ma ka sanya littafin abin da kake a kai ka karanta ya kacin take ne abin duk da ka ji mu ba mu karanta Allah ba mu yarda da shi ba amma abin duk da ka ji mun sa muna karantar da shi to mun yarda da shi dan haka wallahi mun yarda da su Ibnu Taymiya 100% ba ma tuhumar su ba ma zargin su ko miskala zarrace zamu karantar muna karantarwa za kuma mu ci gaba da karantar da da'awar su da littafin su insha Allah ta'ala
sai a zo a nuna wa musulmi menene yake cikin wadannan littafai. Ilmomi ne masu dimbin yawa. Ka je ka samu duk wani littafi da ake karanta a Najeriya yau, ka buɗo babin sallah, ka je zaka ji karatun sallah irin wannan duka ba rage maka ba ka littafan da ake karanta a Najeriya. Mun bi mun karance su a soro a wurin masanan su tun kafin jimo ya san zai fito mana. Kaddin su babu kwaya ɗaya wanda ya sallah sharar fage irin wannan. Ashe asara mai yawa aka yi mana da aka takura tunaninmu akan wasu kaddidigar gun littafai aka ce karka ketare na. Ka saki zuciyarka an koya maka littafai na syllabus A to tafi ka je kai bincike abin da ka gano ba daidai bane kuma ka bar shi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Kamar yadda muka ce jama'a, asalin wannan karatun mun arawa tafsiri ne saboda jiya ba a samu damar yin tafsirin ba da magariba, don haka a gobe insha Allah ta'ala a wannan wurin akwai karatu na littafin fiqh sira karfe 7 na safe insha Allah. Karatun littafin fiqh sira karfe 7 na safe. Anjima akwai karatun hamawiyya karfe 11 na rana insha Allah. Karfe 4 da rabi yau ba za mu yi karatun sahihu muslim ba, ai hakuri sai gobe insha Allah. Amma karatun Bukhari a markaz za a yi shi insha Allah. Mune wa jama'a gaba daya fatan alheri. Muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.